إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar alhamis wanda ita ce safiyar 29 ga watan dhulhijja shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan yuli na shekarar miladiya ta 2022 a wannan masallaci da ake cewa wato masallacin Sheikh Talha As-Salafi da ke nan tudun jukun a garin Zaria tare da iyayenmu mata don tattaunawa ƙarƙashin matashi yadda aka kira da suna wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa a wannan matashi ya kamar yadda muke gani ga baki ɗaya wani ɓangare ne na ayar Al-Qur'ani dake farkon suratul maida aya ta 2 daga fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wal shahral harama wal hadiya wal qalaida wala aminan baital haram zuwa karshen aya to a karshen aya sai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah Allah ya ce wa ta'awunu kuma ku yi taimakekeniya alal birri wat taqwa akan al birru da at taqwa to iyakacin mahallin tattaunawa mu kenan iya wannan gaba wa ta'awunu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan al birru da kuma at taqwa ya kamata mu san me ake nufi da taimakekeniya ko menene albirru menene attaqwa sannan ina kuma wasu ayoyi ko hadisai dake goyen bayan irin wannan umarni da Allah subhanahu wataala yi yaya kuma magabata suka kasance wajen taimakekeniyarsu da juna a wannan zamanin namu ta wace fuska ce zamu yi wa junanmu taimakekeniya sannan mu kalli waƙiin abin da ke faruwa na rayuwarmu wanda rashin taimakekeniyar mu ga juna da ya haifar mana bari mu fara da hararo wasu na soshin alqur'ani mai girma waɗanda suke da irin wannan ma'anar wanda za su taimaka wajen mu fahimci me ake nufi da wannan ainihin magana Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr lil ladina amanu وأعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر bayan da Allah ya rantsuwa da zamani ko ya rantsuwa da lokacin sallar asar kuma ya bada amsa akan rantsuwar cewa lalle dan adam yana cikin asara dukkan jinsin dan adam yana cikin tabewa da asara in banda waɗanda Allah ya tugace su sune ilal ladina amanu dan adam din da ba zai asara ba kadai shine wanda yake imani wa amilu salihat wanda suke aiki nagari sai Allah ya ce wa tawasau bil haqq kuma suka yi wa junan su wasiya da gaskiya watawasaw bis sabr suka yi wa junan su wasiya da hakuri wato dan adam da yake cin ribar rayuwarsa duniya da lahira shine wanda yayi wa kanshi abin kirki ta hanyar imani da aiki na gari sannan yayi wa ƴan uwan shi ƴan adam abin kirki ta hanyar wasiya da gaskiya da kuma wasiya da hakuri ma'anar wasiya shine yin abin da ya dace a lokacin da ya dace wato ya taimaki ƴan uwansa akan aikin kirki kamar yadda yake yayi hakuri da su akan jafa'in da ka iya biyo baya to wannan shine kada ya tsira cikin dan adam kuma wannan aya tana nuni zuwa ga muhimmancin wato taimakekeniya da za a yi da juna abin lura a nan shine dama ita rayuwar nan Allah ya tsara ta akan wata sunna wato wani tsari wanda babu yadda za a yi a kauce masa kamar yadda al-imamu al-ghazali a afwan da yake fa ba al-imamu al-ghazali ba ibnu qudama ibnu khaldun yake faɗa a cikin al-muqaddima cewa yadda Allah ya tsara mutane ba kai suka canza mishi tsarinsa ba ya ba mutane yanayi da basira da wasu falala da suka bambanta da juna kuma da Allah yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi hayatihim ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidhu ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah yace mun sanya wasu su wasu akwai masu wadata akwai marasa shi akwai masu ƙarfi akwai masu rauni akwai masu kaifin tunani akwai masu matsakaicin tunani akwai ma masu raunin tunani akwai masu hankali akwai masu rangwame a hankali akwai wanda suke da abin hannu akwai wanda ba su da shi akwai wanda suke da kwazo akan wani abu akwai kuma wanda suke da rauni akan wannan kwazo to amma hatta waɗanda suke da falala din ta arziki ko dukiya ko sarauta ko ilimi ko duk wani abu da ake ganin shi a matsayin falala sai ya zama suna da bukata zuwa ga sauran mutane don mutum yana da arzikin shi ai ba komai zai yi da kansa ba dole yana bukatan wanda za su yi mishi noma a gonarsa wanda za su mishi aiki a kamfaninsa ko rumfarsa ta kasuwa wanda za su kwashe mishi bola almajirin da zai matarsa ce bari yana bukata zuwa ga wadanda shine wato yattakhidhu ba'dukum ba'dan sukhriya dan wasu ku sulki wasu a matsayin ababen morewa kamar yadda shi talakan ne yake bukatan wanda zai bashi aikin yi haka mai kudi yake bukatan wanda zai wannan aikin kamar yadda mai zurfin tunani yake bukatan mutanen da zai nuna musu ga abin da ya kamata su yi haka su ma suke bukatan wanda zai nuna musu kamar yadda malami mai karantarwa ko limami ko masani yake da bukata zuwa ga masu sauraron shi da ɗalibansa da sauran waɗanda za su sa mishi ya ji cewa yana da amfani to haka shi ma yake da bukatar su haka suke da bukatar shi in babu malami ɗalibi ba yi da inda ya samu karatu in babu ɗalibi malami babu wanda zai koya wa karatun kenan kin ga kowa na da bukata zuwa ga ɗaya haka likita yana da bukata zuwa ga marasa lafiya don haka waye gari kowa lafiyar shi lau aikin likita ya kare kenan haka ɗan sanda yana da bukata zuwa ga waɗanda za su dinga kawo rigingimu da matsalolin da zai dinga warwarewa haka alƙali ma'ana kowa na da bukata zuwa ga ɗaya da za a waye gari babu wancan to kai kuma aikinka ya kare kai da kake da yin gefe wannan ita ce sunnar da Allah ya tsara mutane a rayuwarsu sai kuma Allah ya tsara musu wani tsari shine mene Allah ya sanya musu tunanin wato tarayya da juna Allah ya yi dan adam abinda nasara suke ce ma social being wato halitta ce wanda ba ta iya rayuwa ita kadai halittar dan adam tana rayuwa ne a cikin ƴan uwanta ƴan adam ki kwatanta inda za a ce ki kadai ce a inda kike ko ki kwatanta ran da kika zama ki kadai ko da barin ki akai a gida ko yaran ki duk tafi makaranta da mai gidanki a ce ki wuni ki kwana babu kowa dole waɗannan awoyin za su zama ba su da daɗi akwai kunci wannan hayaniyar da yara suke ana ta kubari kubari kina da bukata zuwa gare ta haka ce babu kowa sai ke daga ke sai halinki yara ki ji to da haka
dan adam Allah yayi shi ya tarayya da mutane wannan tarayya kuma tana da bukata izuwa ga ya zama a tsare take akwai shugabanci akwai jagoranci akwai kaidoji wannan al'amarin shine abinda Allah yake fada a cikin magana game da albirru wat taqwa kafin mu je da nisa ina ta maimaita kalmar albirru wat taqwa ba tare da na fade ta da Hausa ba da gangan nake yin haka ina so ne na bar malamai su fassara mana me take nufi malamin musulunci sun yi kokarin su yi bayani akan wannan kalmomi al-imamu ibnu al-qayyim akwai littafin shi mai suna zadul muhajir ila rabbil alamin ba zadul mu'ad da kika sani ba dan karamin littafi ne zadul muhajir ila rabbil alamin wanda cikin littafin ya fara da bayani ne akan ma'anar wannan aya da muke magana akan ta wannan gabata at-ta'awun 'alal birri wat taqwa sanan ne yake cewa lafazin al-birr wat taqwa suna daga cikin ire-iren kalmomi wanda idan suka zo a wuri daya sai kowacce ta dauki ma'ana daban-daban amma idan suka zo a rarrabe suna iya daukar ma'anar juna kaman al-iman wal islam in an hada su a wuri daya kowanne ma'anar shi daban idaftaraqa tawahhada wa idha tawahhada iftaraqa in aka ce in suka zo wuri daya sai kowacce ta zama tana da ma'ana daban-daban in suka rabu kuma kowacce na dauka ma'ana daya haka kaman al-kufr wa shirk haka kaman al-faqir wal miskin in sun zo wuri daya kowanne da ma'anarsa in sun rabu kuma suna dauka ma'anar juna haka kaman al-fusuq wal isyan da ire-iren su zaka albirr wa taqwa da aka ambata anan tare yana da kyau kenan a ba su ma'ana mabambanta malamai sun faɗi ma'anoni daban-daban wasu suka ce albirru yana nufin duk abin da yake wajibi da wanda kuma yake mustahabbi at-taqwa a bisa wannan fasarar to mustahabbi kenan kadai wasu suka ce albirru shine duk abin da zaka yi wa mutane ya zama ka taimake su kai abin da ya dace at-taqwa duk abin da zaka yi tsakaninka da Allah dan ka samu lada a wurin Allah dan ka albirru ya shafi kyautata wa ƴan uwanka mutane at-taqwa kuma ya shafi kyautata wa kanka ta fuskar bautar Allah wasu kuma suka ce albirru yana nufin al-mu'amurat ababan da aka umarce ka da kai su sallah azumi zakka da sauransu shi kuma at-taqwa yana nufin al-manhiyat barin abin da aka hane ka na kafirci da fasikanci da sako wasu kuma suka ce abin da ake nufi da albirru shine wato abin da suke wajibai at-taqwa kuma mustahabbai wasu kuma suka ce albirru yana nufin mu'amala at-taqwa kuma yana nufin ibada wato ku taimaki juna a wurin mu'amalar at-taqwa dan haka muka hada duk waɗannan kalmomin abin da zasu nuna mana shine albirru wa taqwa wato ku taimaki junanku a wurin duk wani abu da ya shafi bautar Allah ubangiji madaukakin sarki da kuma abin da zai amfane ku a rayuwarku ta yau da kullum kenan ayar kamar da ibnu qayyim yake faɗa ta hada dukkanin wasu babuka na abin da musulmai za su ci morin junansu a kai kowa ya duba menene abin da zai iya taimakon ɗayan da shi to sai a hada a taimaki juna dan haka imamu qabari yake cewa albirru al'amalu bima amara Allah bihi wattaqwa ittiqa'u ma harrama Allah to me yake nufi da at-ta'awun da Allah yace wa ta'awun ku taimaki junanku daga mufa'ala wato ayi tarayya wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan ana nufin mu taimaki juna mu nuna wa juna alkhair mu haƙuri da juna mu haɗu akan yin abin da zai taimaki juna aikin alkhairi aikin agaji aikin karantarwa tarbiyyar iyalan gyaran anguwannin duk wani abu da zai samar mana da alkhairi to kada mutum ya ce bari shi ya kadaita da alkhairi ya yi tarayya da mutane wajen samar da alkhairi saboda kamar yadda muka ambata ita al'ummar dan adam al'umma ce gaba daya kuma baka isa ka gyara iyanaka sauran kuma bai gyaru ba kuma nakan ya tsira ma'ana da zaki killace yayin ki yanzu a gida ki ta musu tarbiyyar da kike ganin ta dace amma kuma duka sauran al'umma baki damu da tarbiyyar yayan su ba to wannan tarbiyyar da kike wa yanki ba ta da wani rana asara ce domin za su fito su je makaranta za su yi tarayya da waɗancan da ba su da tarbiyya za su yi aure ba za su auri junan su ba wa ba zai auri kanwa ba duk ko sai dai wanya nemo wata ya aura ita ma kanwar a kai ta gidan wasu idan waɗancan da suka auri ƴaƴanki ba su da tarbiyya shikenan aiki da kike tarbiyya ya lalace so da haka ba abin alheri bane wai kowa yace bari ya killace ƴaƴansa ya musu tarbiyya ƴaƴan saura kuma ko oho ba alheri bane abin da ya kamata shine a hada yara dukkanin su a musu tarbiyya mai kyau shi kowa ya ci more su amma irin yadda muke nan kowa ya killace ƴaƴan shi naka sai naka to wai ta bayan wannan da da mai ido kamar yadda muke gani a yanzu zaki iya ga shan wahala ki gama wahalar yi ma ƴaƴan ki tarbiyya lokaci guda wasu marasa tarbiyya ga bata me yasa saboda sanda kike ba ƴaƴan ki tarbiyya da ke da sauran duka mutanen anguwa ba mu damu da matsalar waɗannan da ba su da masu musu tarbiyya ba sawa'un almajirai ne ko marayu ko wasu wanda iyayensu ba su kula ba sai muka ɗauka cewa ba damuwar mu bane ba mu da matsala da su to sai su zama mana matsala ga baki ɗaya in akwai yara guda 50 a cikin anguwar ta tunda jiku masu tarbiyya yara guda 2 marasa tarbiyya za su iya ɓata duka waɗannan domin kamar ki aje buhun albasa ne kwaya ɗaya mara kyau in kika batta a ciki bayan lokaci kankani za ta yi na so ga duka sauran albasar ta ɓata dole a cire ta in ana so sauran albasar nan ta gyaru na san ku mata ne kun fi mu sanin wannan to da haka musulunci yana umarni ne da a gogi juna wajen rayuwa a taimake a taimaka wa juna a ainihin gudu tare a tsira tare wannan umarni malamai sun ce umarni ne na wajibi dole ne mutane su yi hakan su samu tsira sannan kuma ba wai abu ne na mustahabi ko na ganin dama ba a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اتكا سوره النساء كده wannan aya tana nuni zuwa ga kaman tana fassara mana waccan ayar Allah yace wa abudullah ku bauta wa Allah wala tushriku bi shay'an kada ku shirka duk abin da za a taimaki juna akai babu abin da ya kai martabar wannan a taimaka ma juna mu karantar da junanmu mu taimaki junanmu akan bautar Allah da gujewa shirka domin shine tsiran mu a duniya da lahira sannan Allah yace wa bil walidayni ihsana sannan kuma a kyautata wa iyaye wa zul qurba da ma'abuta kusanci wal yatama da marayu wal masakin da ainihin talakawa wal jari bil qurba da makwabci na kusa wal jari junubi da makwabci wanda baka da kusanci da shi wancan makwabci kuma dan uwanka ko amininka ko dan kabilarka ko dan addininka to shine al jar zil qurba wal jar junubi da kuma makwabci wanda kawai haduwar anguwa ce ta hada ko haduwar office ko kasuwa ko gona ko makamancin haka Allah yace was sahibi bil jam da kuma ainihin wato aboki wanda yake a gefe wa bin sabil da kuma matafi Allah ya ce wa malakat aymanukum da kuma bayi da suke karkashin wannan ita ce ayat da ake cewa ayatu ashabil huquqil ashara ayat da ke magana akan mutane goma wanda suke da haƙi akan mu gaba daya kun ga an lissafa su iyaye makusanta marayu talakawa makwabci na kusa makwabci na nesa aboki ko dan uwa matafiyi sai kuma bayi to na farkon su kuma gabaki dai shine Allah ubangiji madaukakin sarki guda goma kenan tilka asharatul kamila kun ga dukkan abinda aya take nuni shine waɗannan mutanen suna da bukata izuwa ga mu sauran muna da bukata izuwa ga junanmu domin da yake iya ce ko mahaifiya daka kina da bukata izuwa ga diyarki ke mahaifiya ce mahaifiya na bukata izuwa ga diyarta sannan dukan mu makwabtan juna ne muna da bukata izuwa ga makwabtakar junanmu mu ci moriyarta wasu muna iya zama matafiya wasu muna iya zama marasa abin hannu talakawa wasu muna iya zama marayu muna da bukata izuwa ga sauran al'umma su taimaka mana sannan su ma al'umma suna da bukata izuwa gare mu su taimaka mana kwatankwacin wannan aya har ila yau ita ce aya da ke cikin suratul baqara fadin Allah laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir zuwa karshe Allah yake cewa laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba biyayya ne ga Allah juya fuskar ku zuwa dama zuwa gabas ko yamma ba fatu akan canza al-qibla ba shine abun tattaunawa anan ba walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir biyayya ga Allah shine imani da Allah da ranar tashin alkiyama wal mala'ika da imani da mala'ikun Allah wan nabiyina da imani da manzannin Allah wa atal mala ala hubbi wanda yayi wannan imanin sannan ya dinga daukan dukiya yana sadaka da ita yana san dukiyar yayi sadaka da ita ya baiwa wane zawul qurba makusanta wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wa ibnus sabil da matafi was sa'ilina da masu zuwa su roka su ce don Allah a taimaka mana mabarata da almajirai wa fil riqab sannan ya ce da dukiyarsa wajen yanta bayi wa aqama as-salah tsayi da sallah wa ata az-zaka ibada zakka wal mufuna bi ahlihim idha ahad daga cikin su kuma dai Allah su ne masu cika alƙawari dan san dauka idan alƙawari da ke za a dinga bada wani taimako to ki tabbata kin cika was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra kuma su ne masu haƙuri a lokacin da aka shiga cikin wani wahala ko kunci ko damuwa wahinal ba'd da lokacin da ake cikin halin yaki ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wannan sune suka gaskata Allah kuma sune masu tsoron Allah kun ga wannan aya ita ma ta lissafa ayyukan nan da ake ta kai kawo akan su imani da Allah imani da littafai da mala'iku da manzannin Allah sannan taimakon makusanta da marayu da talakawa da matafiya da masu roƙo da almajirai da ƴan tawuya da taimako wajen tsayi da sallah da bada zakka da riki da cika alƙawari da kuma haƙuri da yanayin rayuwa duk waɗannan lissafi ne na ababen da za a ci moriyar su ta fuskar haɗaka da zaman tare ɗan uwa masu albarka akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama wanda su fassara mana aikace yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da rayuwarsa da shi da sahabbansa da kuma bayan shudewarsa yaya na bayan su tabi'ai suka gudanar da rayuwarsu ta fuskar taimakawa juna da yin tarayya akan ababen da za su taimaki junansu babu laifi mai ishara zuwa ga wasu daga cikin hadisan hadisi na farko da nake so na mana ishara shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi wato Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dahaza ghaziyan fi sabilillah wanda dai ya baiwa sojan musulunci da zai tafi jihadi idan kika iya bashi guzuri bana a zaman da ake jihadi da waƙai kenan da makamai da sulke da abinci da makamantansu ko kuma a wannan zamanin a ce ga wasu ɗalibai ilimi za su tafi karatu a ba su kuɗi su sai littattafai a ba su kuɗin da za su biya school fees ki biya ki sai ƙur'anai ki kai makarantar hadda a raba wa mutane yana cikin jihadi to wanda duk ya shirya ma mai jihadi kayan tafiya jihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad ghaza haqiqa shi ma yayi jihadi ma'ana ladan sa daya da wanda yaje jihadin haka wanda kuma ya wakilci sojojin nan a cikin iyalansu ma'ana wani ya tafi jihadi ke kuma kina kula masa da iyalansa ko kuma kai kana kula masa da iyalansa bukatun su ne yau da kullum abinci ruwan sha magani asibiti akwai wata mata mai ciki za ta haihu akai ta asibiti ta haihu ko ta diyarta ta yi yaji a je a sulhunta da mijinta da irin wannan abubuwa na ce ba kuma ana mutum baya nan yayi tafiya mu kuma da muke nan mu dinga kula da iyalan shi mu kula da tarbiyarsu mu kula da makarantar su to wannan jihadin da ya tafi ladan ka daya da shi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi jihadi zuwa tabuka ya ba sayyidina ali a gida yace ka kula min da iyalaina sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ya manzo Allah ya zaka binna a gida cikin mata da yara nabi yace masa baka so ka zama a wurina kamar yadda haruna yake a wurin musa ma'ana ba karamin falala bace alaihi sallallahu alaihi wasallama ya ba sayyidina ali yake yi masa iyalansa da a wata riwaya wanda bata cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa wanda yake maki wani mai tafiya aikin hajji kaman ka biya wa mutum aikin hajji ko ka rage mishi guzuri ko wahala aikin hajji da wanda ya jire ma wani iyalansa bayan tafiya aikin hajji kawaiki zata tafi aikin hajji ta bar miki ƴaƴa ko kishiya zata tafi aikin hajji ta bar miki ƴaƴa ta bar miki sana'arta ta bar miki tumakinta da kajinta ki kula mata da suka musu dawo ku to ladan ku daya da ita ta yi aikin hajji inda ki rike wannan amana duk wani yana nuni zuwa ga menene muhimmancin taimakekeniya ina fata muna ganewa hakanan hadisin al-Imam Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai aika da wasu sojoji su je jihadi sai yake cewa li yab'ath min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma yace a cikin ku kowanne mutum biyu su hada guzurin su wuri daya daya tafi jihadin daya ya zauna a gida za su samu lada daidai wa daida idan ke kina da uzurin ba za ki je wani aikin alkhairi ba sai ki dauki kudin motar zuwa wannan aikin alkhairin sai ki ba wata ziyaran marayu ne gaisuwan mara lafiya ne za a je ta'aziyya ne za a je ai wani taimako ne ko na aikin alkhairi ko za a je wata muhadara ko wata lacca ke ba ki samu halin zuwa ba kina da zuwa asibiti kina da biki kina da ainihin sana'a ki da zaki sai ki dauki kudin da za a yi amfani da shi na wannan aikin sai ki ba wata ki to wance eh to ga kudin mota ke ki je a madadina to ladan ku daya ina fata muna ganewa wannan hadisi na cikin sahih muslim har ila yau akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda Ibn Abbas yake bada labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya bashi aikin hajji sai ga wasu mutane suna cikin tafiya sai ce musu su waye ku suka ce mu kabila kaza ne sai suka ce mishi kai kuma kai ne wane yace ni kuma ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace suka tambaye shi sai ce musu ni kuma ni ne manzon Allah sai ce to alhamdulillah dama muna da tambayoyi malamai suka ce daga cikin amfanin da za a ci a wannan hadisi shine sai inda kaga wanda zai amfane ka malami ne ko ustazi ne ko waye to kakka yi wasa da cin gure shi kana da tambaya yi in kana da wani abu da kake so ka sani nan da nan suka ce dama muna da tambayoyi sai wata mata ta fara ce mishi ya rasulullah ali hadha hajjun tana tafi da yaron ta karami za ta je aikin hajji da shi tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wannan yaro na wa in yayi hajji yana da lada nabi yace na'am wa laki ajrun i dan yayi hajji yana da lada kuma ke ma kina da wani lada banda da shi ladan dawaye zuwa da shi aikin hajji da kika yi ladan wahalhalin da zaki da shi a wurin aikin hajji wato yana nuni zuwa ga ainihin wato samuwar lada ga wanda ya taya wani aikin alkhairi hadisi na gaba wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim shine hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli muslimin sadaqa kowanne musulmi akwai wajibcin sadaka a kan shi fa in lam yajid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bai samu ba ya'mal bi yadihi fa yanfa'u nafsa to ya kama aiki gadangadan wanda zai amfane shi wato musulunci an hana zaman banza kamar yadda muka ji a farko ko dai ya zama ina da wadata ni attajiri ne misali ko ke attajira ce Allah ya kuwace miki kin yi sana'a ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko kin gada ko dai wata hanya daga cikin hanyoyin arziki da Allah yake bada arziki to abin da yake a kanki wajibi ne ki dinga yin sadaka da kyauta da taimakon marayu da taimakon gajiyayyu wajibi ne wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ko to ba kuma kowa ke da dukiya ba sai annabi ce to wanda bai da dukiya li ya amal to ya kama aiki gadangadan ma'ana ki nemi sana'ayi ki ne kake zauna kawai zaman banza walyanfa nafsahu wannan aikin zaki amfanar da kanki da shi har ma ki amfanar da wani annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka sai ya ce wal yatasaddaq idan kika yi aikin kika dan samu ribar da koda bata kai ki zama attajira ba to ki ma ki sadaka ma'ana idan aka ce ai sadaka to kowa yi gurgudan karfin sa masu wadata su bayar da yawa irin da sahabbai suke irin da su Uthman suke yi su kawo raƙumi 100 su ƙara kawo raƙumi 100 da kayan raƙumi wani kuma ya kawo dabino cikin tafin hannunsa kowa iya abin da yake da shi annabi ya ce wala tasaddaq sai sadaka sai sahabbai suka ce fa illam yajid ya manzo Allah idan mutum bai samu ruwa an yi kasuwancin babu riba jarin ya wargaje kuɗin babu yawa ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bai samu ba to abinda zai yi sai ya taimaki wal yu'inil malhufa ala hajati sai ki dinga taimakon mabukaci akan bukatarsa a cikin mutane akwai mabukata wanda suke bukatar taimako to take taimake su da karfin jikinki da karfin tunaninka da karfin iliminka me zaki iya yi a cikin al'umma ya zama kina da amfani a cikin al'umma ma'ana ke ne baki da kudi ke ba attajira bace baki da albashin da yake shigowa baki da kasuwanci baki tsina na komai a rayuwarki na kudi ba to amma kina da karfi da zaki iya zuwa duk safiya ki share masallacin nan to sai ki dinga yin wannan kina da karfin da zaki ja ruwa a rijiya ki cika randar masallaci ko ki aje ruwa a kofar gidanki a drum a dinga sha ana alula ko kina da karfin da zaki dinga siyan turaren wuta kina kawo masallaci ana ainihin wato jin kanshi a masallacin ko kina da karfin da zaki zo ki tsaya a bakin titi yara suna tsallakawa za su je makaranta ki tsallaka da su ma'ana karka zama baka da abayya cikin al'ummarka ina fata muna ganewa shine wal yu'inil malhufa ala hajati ka taimaka ma mabukaci akan bukatarsa sannan nabi ke cewa in ma mutum ya rasa wannan wal ya'mal bil ma'ruf ya dinga aiki da abin da yake abin alheri duk dabi'ar ki da halayenki su zama halaye ne na kirki da alkhairi yace wal yamsak wal yamsak al shar sannan kuma ki kame daga duk wani sharri banda gulma banda hasada banda cin mutunci banda zage zage banda hada husuma a cikin anguwa a ce baki da sana'a baki da kuɗi baki da aikin yi sai shiga nan gidan da can gidan kina hada gulma kina hada kwangagwarma ki je gun wance ki kai gulma wance ki je gun wance ki hada kishiya da kishiya ya da uwa makwabciya da makwabciya to kin zama bala'i a cikin al'umma alal aqal wannan shine mafi karancin amfanin da mutum zai wa kansa da al'umma sai ya zama ya kame daga sharrin da zai iya fitar da mutane wannan hadisi na cikin sahih muslim ina fata muna ganewa bukhari da muslim ne har ila yau a cikin littafin bukhari da muslim daga sahabi abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-khadimul muslimul amin alladhi yunfidu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqina ko mutasaddiqai mutum ne kuna da kungiya ko kuna da wani committee ko kuna da wani tsari ana tattara kuɗaɗe wanda za a ce miki juna ce to idan wata haihu a cikinmu za a yi mata wata hidima a ciki idan wata ba ta da lafiya ko mijinta bai da lafiya za a yi mata wani taimako a ciki muna da wani asusu namu kamar yadda dai aka saba a ko'ina to wanda aka ba shi ajiyan wannan kuɗin wajibi ne ya zama amintacce ba zai haɗin shi ba idan kuma aka ce to wance ki dauki naira 30,000 ki kai ma wance a cikin kudin nan to abinda aka ce ki kai mata shi zaki kai mata keke da keke kai ki rage kai ki kara shi Allah da yake cewa al khadimul muslimul amin storekeeper ko treasurer musulmi amintacce da aka bashi ajiyan dukiyar musulmai aka bashi ajiyan kudin masallaci aka bashi ajiyan kudin sadaka ko kudin marayu ko kudin taimakon gajiyayyu ko kudin da za a je a sai magani a rabawa ƴan asibiti ko kudin da za a je a sai sutura a kaiwa marayu ko ƴan gudun hijira nabi yace allazi yunfidu ma umira bi wanda zai je ya aikata abinda aka sa shi ya aikata fa yutihi kamilan ya baiwa wanda aka ce ya bashi cikakken kudin muwaffaran yadda aka ce ya bayar tayyibatan bihi nafsu ya bayar yana mai jin dadi ba wai saboda an sa mai ido yana jin tsoro yana so ya cinta amma yana jin tsoro za a gane ya bayar don Allah fa yadfa'uhu ila allazi umira bihi ya kai ma wanda aka ce ya bashi annabi yace ahadul mutasaddiqaini wannan bawan Allah daya ne daga cikin masu yin sadaka ma'ana ladan shi irin ladan wanda ya sadaka babu laifi ina so na buga misali da wata mata wanda ban santa ida ba gaskiya social media nake ganin ta amma na sun buga muku misali da ita dan wannan hadisin ya hau kanta kware daga ciki kuma ina mata kyakkyawan sa ko ta mata da yake ce mata Fauziya ji Yusali ne ko Suleiman wannan bayo Allah Allah ya saka mata da alkhairi irin wannan aikin shi take tana da foundation wanda take bi asibiti gidajen talakawa marayu gajiyayyu masu karamin karfi tana binciko matsalolin da take ciki sai tuzo sai ta tallata wannan matsala mutane sun amince da ita sai su dau kudi su saka mata account din wannan foundation nata mai 100 mai 10 mai 50 wasu har fiye da haka wata kila saboda aminci da amana ita kuma za ta tashi ta mara salafiyar nan ta biya musu kudin magani ta biya musu kudin operation ta biya musu kudin sallama in an yi mutuwa ta biya kudi ayi jana'iza in wasu katangar gidansu ya rushe damuna ta je ta biya a gina ko ta raba abinci ko ta raba magani kauye da birni tana shiga ko iya babu shakka wannan shine aikin da take irin abin da hadisin nan ya fara ta zama amintacciya akan dukiyar masu sadaka sun dauka sun bata ita kuma ta kai inda za a yi sadaka to ladanta a wurin Allah daya ne da ladan waɗannan attajiri da ke bada wannan sadaka saboda ba karamin aiki bane da haka gaskiya wannan mata abin a yi mata gibda ne wato irin wani ya gani ya ce ko ina ma da iya irin aikin da take kuma abin a taimaka ma ire-iren su ne na buga misali da wanda na sani ne kawai tayyu a cikin al'umma akwai irin su da yawa waɗanda suke irin wannan aikin a wakilta ka ko a wakilta ki akan wani aiki na alkhairi kuma ka je ka yi shi yadda ya kamata to ladan ka daya da masu arzikin da suka bayar a dauki kudi a baki a ce ki je ki taimaki marayu ko a kai ma wance bazawara ce mijinta ya mutu ko a kai masu wance suna asibiti suna da mara lafiya ko a je gidan marayu kaza ko anguwa kaza ayi kaza ayi kaza to idan kika aikata wannan aikin zaki samu lada irin ladan waɗanda suka ba da dukiyar kar a manta duka muna kokarin kawo hadisai da suke nuni zuwa ga muhimmancin taimakekeniya da kuma irin ladan da ke cikin haka har ila yau Ibn Abbas ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin littafin Tirmidhi fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yadullahi ko inna Allaha ma'al jama'a inna yadallahi ma'al jama'a hannun Allah na tare da tarayyan mutane a cikin cikakken hadisi Annabi yake cewa shedan ya fi kusa da mutum daya fiye da biyu ma'ana in muka hadu zamu abu mu duka to Allah zai sa mana hannu akai Allah zai sa mana albarka amma in kowa yace bari ya nashi shi kadai to hala ma ba zai yi ba yanda a taron madina in mun so zamu yi hada kudi mu duka sai mu ga Allah ya sa musu albarka amma koda wata ɗayan mu tana da irin wannan kudin ba dole wannan kudin su yi wannan albarka mu ce bari mu hada naira 10-10 mun tashi nan akwai wanci ba ta da lafiya ko dan ta mai da lafiya bari mu hada mata wannan kudin tayi mu samu naira 5,000 ko to wata da za ta dauki naira 5,000 ita kadai tayi wannan hidimar ba dole kai albarkan wanda aka hada din nan ina fata muna ganewa ba yawan ba albarka da mai tace abin ne ma haka nan al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi su rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sahabi Ibn Mas'ud wanda yake da wata kissa a cikin shi shine kissar fadin Allah wala alal ladina idza atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu
wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Za a je yaki, za a je jihadi, akwai talakawa wanda ba su da abin hawa, ba su da guzuri, ba su da makamai, sai su zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya manzo Allah ka ba mu doki da takobi da surke da ainihin wato guzuri za mu tafi jihadi. Sai annabi ya ce ni ma ba ni da shi, la ajidu ma ahmilukum alayhi, ni ma ba ni da shi, ku yi hakuri. Sai su juya suna kuka, suna kuka saboda bakin ciki, hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili, duk wanda ya nuna wani aikin alkhairi to yana da ladan wanda ya alkhairi. Ke kina da wani tunani mai kyau, wata kuma tana da dukiya ko ilimi ko cancantan ayi wannan tunanin, sai kika ce kin ga wance yake dauki duke kike kaza mana, wala eh ina maka nasiha da ka je anguwa kaza ka gina musu bohol, wala eh ina maka nasiha da ka je ga marayuna a gidan wane ka biya musu kudin makaranta. To wanda yayi mai kudin nan ishara zuwa ga haka, to duka ladan su daya. Saboda abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin ya faru da shi sai sayyidina Uthman radiyallahu anhu, da nabi ya fito ya ce jama'a ga wasu bayin Allah suna so su je jihadi ba su da abin hawa, wa zai taimake su? Sai Uthman ya ce to zan ba da raƙumi 100 da siddin su da kayan sawar da zaka saka hau ka je yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha tijaratun rabiha, babu shakka kai ciniki mai kyau. Uthman Sayyidina Usman ya ƙara ya ƙara, a wata riwaya an ce sai dai ba da raƙumi 700. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi har yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, ai Usman daga yau duk abin da yayi to Allah ya tuna shi. Sahabbai suka ci gaba da aikin alkhairi daga nan na Usman din. So haka dilalatu ad-dilalatu ala al-khair, ko dai ka gaya wa mutum alkhairi ya aikata, ko kuma kai ka fara yi wasu su gane su. Ko mun gane kina da wani aikin alkhairi da kike so ki, kina so a hada yi, sai ki fara saka naki alkhairin a ciki, sai mutane su gani sai su. Wannan musamman ga wanda suke jagorori a cikin al'umma, wanda ana bin su, ana aiki da tunanin su da ra'ayin su, to yana da kyau ka fara yin aikin alkhairi don wani ya gani shi ma yayi. A cikin hadisin Imam Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin mu'minai wajen ƙaunarsu da tausayin junansu da yiwa junansu ainihin aikin alkhairi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kal jasadil wahid mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tahabbihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ma'a ba'dihim ka mathal jasadil wahid, kaman jiki ne guda daya, idza tada'a minhu udun tada'a ta'irul a'dha, a jikin mutum idan hakori na ciwo sauran jikin duka zai amsa, idan kafar na ciwo duka jiki zai amsa, idan ido na ciwo duka jiki zai amsa. Wato dukkanin gabobi suna taimakawa junan su wajen wato jin zafin da gaba take ji. To haka ake so musulmi mu zama, idan ɗayan mu na cikin bakin ciki mu taya shi bakin ciki, idan ɗayan mu na cikin farin ciki mu taya shi farin ciki, idan ɗayan mu na buƙatar taimako mu taimake shi, idan ɗayan mu na buƙatar agaji mu agaje shi. Kada a bar wani musulmi ya zama shi kadai ba a taimakon sa. Na sha faɗan wata magana bari mai data ne. Za ku lura da kyau cewa waɗannan jinsin mutane da ake cewa almajirai, masu yawo din nan suna ko dan kanzo, ina magana musamman akan yara almajirai na makarantun allo. Galibin su suna fuskantar cin mutunci da wulakanci a wurin mu. Za mu zo da ƴaƴan mu a cikin motoci suna kallon mu da ƴaƴan mu, muna shiga gidajen cin abinci, muna shiga gidajen mai, su goma ta hantar su. Za su zo kofar gidajen mu suna bara, sun san da gaske gidan nan fa an yi abinci, amma za a ce musu ba mu a hana su, a kore su. Suna ganin ƴaƴan mu na cin abinci, su kuma suna wuni da yunwa. Wannan abin yana gadan musu da wani tunani, mummunan tunani a rayuwar su game da al'umma. Shi yasa zaki ga duk almajiri idan ya girma zaki ga bai da imani, bai da tausayi, bai ganin kowa da mutunci sai wanda ya mai alkhairi. Idan akwai wata dattijuwa a anguwar wadda ita ta fita daban, tana taimaka mishi, tana ba shi ragowar abincinta, tana kula shi, zaki ga ita zai kula da ita komin arzikin da yi, yana nan yana tuna alkhairin da ta yi masa. Amma mu fa sauran mutane da muke musu wulakanci ba sa kallon mu da
komai in banda da mummunan tunanin cewa ina ma su samu hadisi salama zaka ba daidai bane wulakanta almajiri domin qur'ani ya ce wa ammas sa'ila fala tanhar wanda yake roko yake almajiranci to karanka hantare shi koda baki da abin da zaki bashi to ki ga mashi magana mai dadi cikin jin dadi zaki sallame shi karki wulakanta shi ba wai ina cewa ina justifying a ci gaba da kawo suna almajiranci bai ba a ina fadan yadda ya kamata mu mu'amalance su in har sun zama almajiran saboda shi musulmi ba a so a bashi shi kadai ba wanda yake kula shi yanda ki kaddara da za a ce ai miki rasuwa a ce cikin kwanaki uku nan babu wanda yazo yi miki gaisuwa ya zaki ji zaki fara tarin to wai ke me kika dafi me kika yi mutane muqaddara haka a ce an miki rasuwa danki ko mijinki ko kanwarki ko wani naki ya rasu sai duk mutanen anguwar na ittifakin ba wanda zai miki gaisuwa a bakki daga ke sai halinki yaya zaki ji ko ki kwanta a asibiti baki da lafiya a ce kowa yake zuwa ya gaishe ki ko yake ta haihu ta zo wankan gida duk mutanen anguwa su ki zuwa su yi mata barka ranar suna su ki zuwa yaya zaki ji dole kina da buƙatar mutane su taya ki wannan farin cikin ko bakin cikin nan to shi yasa shi musulmi ake so ya zama yana da taimakawa junan su ta fuskar ainihin wato nuna wa juna ana tare al-Imam Muslim da yaro to wannan hadisi An-Nawawi da yaro sharhin sa sai yake cewa wannan hadisi ya fito karara ya nuna girman haƙƙin musulmai akan junan su da kuma haƙƙin su ta hanyar tausayin juna da kuma at-ta'awun alal ala ghairil ismi amma ba akan saban Allah ba a cikin wannan hadisi ya ila na Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul muslimi alal muslimi sittu haqqin musulmi akan musulmi guda shida ne daga cikin lissafa in bai da lafiya ka gaishe shi in ya rasu ka raka shi in yayi kaza kai kaza dai yana nuna menene taimake ke ni ya ga juna har ila yau akwai wannan hadisi na Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnahum wa hum yadul ala man siwahu yace musulmai jinin su daraja shi daya kowa yana da alfarmar jini kaman daya sannan alƙawarin su a madadin su kankanin sa ma zai daukan alƙawari a madadin su sannan sai yace wa hum yadul ala man siwahu su musulmi tsintsiya ce madaurin ki daya tsintsiya madaurin ki daya wato wajibi musulmai a dinda suke su zama suna da alaka da junan su suna da tarayya da junan su suna nuna wa junan su soyayya da ainihin mutuntawa ko wani mashhurin hadisi wanda Abu Dawud ya ruwaito shi malamai suna yawan kawo shi a matsayin hadisin da suka fara koya a gun malaman su arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah ubangiji yana tausaya musu ya ku musulmai ku tausaya wa ƴan uwanku musulmai da ke duniyar nan Allah da ke sama zai tausaya mu ina ga wannan kar ya ishi mutane abun kallo masu tausayin ƴan uwansu mutane Allah yana tausaya musu ya ku mutane inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku tausaya wa na ƙasa da ku sai Allah ya tausaya mu a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri yake fada manzo Allah yake cewa wanda da yake da ragowa abinci to ya ba wanda bai da shi wanda da yake da ragowa abin amfani ya baiwa wanda bai da shi yace man kana lahu fadlun min zadin falyu'id bihi ala man la fadla la wa man kana lahu fadlun min zaharin falyu'id bihi ala man la zahara la wanda yake da ragowa abin guziri ya ba wanda bai da shi wanda yake da abin hawa ba amfanin da zai da shi ya baiwa wanda ba yi da shi bana kin kina da mota zaki tafi anguwa to ki dauki wasu ku tafi tare za a je wurin wata harka ko wani waje kake shi kake kadai kaman mai ya ko daga ke sai direban ki sai ki ce ku shigo mu je hadisan sun fara yawa go barin kara muku kwaya daya ya isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabawa al-ash'ariyun kabilar su Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais annabi ya yaba musu daga cikin halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu akwai kasancewar su a garin su ko a cikin al'ummar su idan aka wayi gari ana fama da kuncin abinci ko wata wahala sai shugaban kabilar yazo ya sa a shimfida wani buhu haka ko wani abu haka muncha sai a ce duk wanda yake da abinci ya kawo shi zuba nan wajen duk wanda yake da buhunan abinci sai zuwa ya zuba su a nan wani tashi kiya ɗaya ne sai zuwa ya zuba dabino a tara sha'iri a tara da sauransu idan aka gama tara abincin gabaki ɗaya sai a kirga yawan magidanta sai a raba daidai wa daidai kowa ba shi ma'ana a ce yanzu mu ce duk kuɗin da muke da shi a nan mu haɗa su wata na da 10,000 wata 1,000 wata ba ta da ko kwandala wata 30,000 wata 500 duk sai mu haɗa su gabaki ɗaya a asusu ɗaya kuma sai mu kirga yawan mu kawai sai mu raba su kowa ya je ci gaba da harkar shi wanda Allah ya mai kashin arziki sai ga arzikin shi ya ƙara daga nan mai kashin tsiya kuma sai ya kashe to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu akan wannan saboda wannan iya kakkaiwa matuƙa kenan wajen taimakon juna to jiba kuma al-ansar mutanen Madina da irin taimakon da suka yi wa ƴan Makka lokacin da ƴan Makka suka taho kowa zai zo wani daga shi sai rigar jikinsa a bashi wurin zama a bashi sana'a a bashi mata a mutunta shi kuma ba a taba goranta musu ba har abada babu wani mutumin Madina da aka ruwaito cewa yema ƴan Makka gori cewa ba mu muka muku kaza ba sai dai cikin munafukai amma mu munan nan ba sa yin wannan gorin sai Allah ya yi bisa cewa wai usruna ala anfusi ma law kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaikum al muflihun Allah yake suna fifita wasu akan kawunan su ko da suna da tsananin bukata zuwa ga abu Allah yake duk wanda aka kiyaye shi daga tsananin rowa dake cikin zuciyar mutane babu shakka ainihin wato wannan ya tsira akwai wasu tsare-tsare da musulunci don su taimaka mana wajen taimakekena da juna daga ciki akwai sallar jami'i sallar jami'i hanya ce ta taimakon juna a zo a tsaya duka a sahu guda bayan limami guda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har ma yake tambaya ina wane in ya waigo an gama sallah bai ga wani ba sai ya tambaya ina wane yake in yayi tafiya ne shi kenan sai je duba iyalansa idan kuma an ce bai da lafiya ne sai ya je ya ainihin wato duba shi idan kuma aka ce ba a gan shi bane sai ce to a ce ina neman shi sai tambaye shi me yasa baka zuwa sallar jami'i saboda a wurin wannan sallah ana cire girman kai wa masu girman kai kowa ya zama ɗaya da juna hakanan kuma shar'anta zakka saboda a ɗebi dukiyar masu dukiya a baiwa talakawa haka kuma aka haramta rowa aka haramta kwaɗayi aka haramta hikimu aka shar'anta ciyarwa da infaki da makamantansu shi yasa za mu ga sahabbai a aikace su suna aikata wannan alal misali sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda al-Balaghuri ya ambata a cikin littafin shi mai suna Futuhul Bilad cewa Umar dan Khattab yana halifan musulunci ya ji labarin an tsinci wani wanda ya bata allaki wani ya bata ba a san inda yake ba ko irin a irin zamanin nan a tsinci jinjiri misali wasu sun yadda shi ko a cikin irin bala'in nan na gudun hijira ko ƴan bandits sai wata ta gudu ta baddanta haka yana faruwa wata zalu kullu murdi'atin amma abda'at wata zalu kullu zati hamlin hamlaha ko kwanakin baya bandits sun kai hari a nan hanya Abuja wani ya tsinci yaro karami dan shekara uku to irin wannan yaron idan aka tsince shi sayyidina Umar sai ya sa duk wanda zai rike shi to za a baka albashi musamman na rike wannan yaron za a lissafa buƙatar shi ta rayuwa a dinga baka duk shekara ko duk wata ko duk sati abinda zaka ciyar da shi abinda zaka mai sutura abinda za a biya mai kuɗin makaranta da sauransu dan kada wani ya zama bayi da galibi kai aka ce Umar ya saka doka cewa da zaran an yaye yaro to a rubuta sunan shi a cikin waɗanda gwamnati za ta dinga kula da su ana nan sai iyaye suka dinga yaye ƴaƴansu da wurwuri dan a samu a rubuta su da Umar ya ji labari sai ya ce waila Umar ce Umar ya shiga uku yana daukan zanubin da bai sani ba sai ya bada doka ya ce ba sai kun yaye ƴaƴanku da wuri ba ku bar su su gama shan nono shekara biyun nan da zaran an yi haihuwa a gaya mu za a rubuta sunan shi a dinga biyan ki kudin shayarwa ko da ke uwa ce kula da haƙƙin duk wani mai haƙƙi ko mai rauni kenan hakanan zamanin Khalifa Abdul Malik Al-Walid dan Abdul Malik Allah ya mishi rahama kamar yadda Imam Tabari ya faɗa a cikin Ahadath na shekara ta 80 bayan hijira ya kasance ya tanadi gida na musamman inda aka killace kutare da masu taɓin hankali kamar a ce gidan mahaukata da gidan kutare kansu shiga cikin mutane amma kuma kowanne a cikin su to yana zaune ne cikin gata za a bashi abinci da sutura dukkanin ababen bukata haka Umar dan Abdul Aziz a zamanin sa shi kuma ya tanaji wato wasu mutane wanda suke yar rakiya duk wata tsohuwa wanda ta tsufa ko wani tsoho wanda ya tsufa ko wani makaho to gwamnati ke daukan masa dan rakiya ko jagora wanda zai kula da shi in bai da kowa to ba za a bar shi a wulakanci ba sai a turo mishi da ma'aikacin gwamnati wanda da aikin shi ya dinga raka shi in za shi masallaci ko za shi ta'aziyya da sauransu yana kula da shi wannan musulunci ya zo da wannan tanadin ba a barin mutane hakanan su kadai to dan haka mu koma kan mu dauka wannan duka mukaddima ne mu koma kan asalin tattaunawar mu a gurguje ta yaya zamu mu taimaka wa kanmu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa ta yaya zamu mu taimaka wa kanmu mu zama al'umma wacce za ta ci moriyar kanta musamman a wannan zamanin da muke fama da matsaloli iri daban-daban a cikin al'umma kuma gwamnatocinmu da shugabanninmu galibi hankalinsu ma bai kai kan wannan matsalolin ba da san su mana magani to wajibi ne kowace al'umma inda take ta tanadar wa kanta yadda ta mori kanta da kanta domin shi dan adam tarayya shi din nan arziki ce cin moriyar juna ne ma'ana anan iya angotin jukun wajibi ne zama da tsayi na tsaro na tarbiyya na koyar da sana'o'i na kula da ainihin marayu da talakawa da gajiyayyu na kula da wato cewa wani abu na lalata ko barna bai shigo cikin mu ba bai yiwa ko muna zaune a ce wani ya kafa wani wuri ne dinga bata tarbiyyar yara muna kallon shi ko an goma kyale shi wajibi ne a hadu a hana wannan abu wani bai kafa gidan kallon kwallo gidan karta gidan karuwai gidan game wani gidan abinci na tara yan iska bai kamata a bari wannan ya wanzu a cikin al'umma ba bai kamata muna ji muna gani ga wasu talakawa a cikin mu suna cikin kunci ga wasu kuma masu arziki da wadata ba a sayin da zai a samu abin da zai taimaka wa talakawan nan bai kamata muna ji muna gani wani yazo ya kafa wani wuri yana bokanci yana da kwastomomi boka a cikin anguwa ba ya kawo shirka ma'ana wajibi ne zama a kowace anguwa akwai tanadi kuma gwamnati ta yi da irin wannan tanadi kamar yadda misali ake da tanadi na tsaro akwai yan kungiyar sa kai yan kaza yan banga da wale ne tanake saboda matsalolin tsaro ne suka yi wahala suka yi yawa aka kirkiro su ko wajibi ne zama akwai masu kula da sauran fannonin amma mafi muhimmanci da ya kamata a yi tun farko shine da kamar yadda na faɗa dazu game da tauhidi game da bautar Allah wajibi ne zama a kowace cikin al'ummar musulmai sun yi wa kansu tsarin yadda za su taimaki kansu wajen bautar Allah da haka dole ne a kafa makarantu a kafa majalisai na karantarwa a gina masallatai a taimaka wa waɗannan makarantu da masallatai da masu karantarwa don su yi wannan aiki in Allah ya taimake mu ga wani malami ya zo yana karantar da mu addini to mu ko mai gidauniya da zamu taimaka mishi in ga wani masallaci wanda yake buƙatan taimakon mu don a inganta karantar da addini ana karantar da alqur'ani da sunna da tauhidi ko ta islamiyya wajibi ne mu kuma a ungo mu sai zamu taimaki wannan system din ta hanyar mu kawo ƴaƴanmu mu biya kuɗin makaranta in an ce a biya sannan mu taimaka a gyara tsarin karantarwa ba daidai bane mu bari a kafa wata private school a unguwa wanda take za ta dinga kawo abubuwa na bata tarbiyya a cakuɗa ƴaƴanmu maza da mata a basu tsirara a dinga kaɗe-kaɗe ko a zo ana koyar da su kiristanci ba mu ɗauki ƴaƴanmu mu je mu kai su mu biya kuɗin makaranta mai tsada mu yi empowering ɗinsu kuma a ɓata mana da yaya ba daidai ba ne wannan wajibi ne al'umma ta kalli wannan wajibi ne al'umma ta taimaka wa kanta wajen yaɗa alkhairai sana'o'i kasuwanci sana'ar hannu ma'ana ya zama akwai cibiyoyi na koyar da sana'o'in hannu akwai abubuwan da zamu koya wa junanmu idan an san wata mata da take da kokari wajen dinki ko saka ko wani abu da zai amfani ƴaƴanmu da matanmu sai a inganta yadda za ta koya musu wani yazo ya kafa wurin walda to a taimaka mishi ya koya musu a taimaka ma masu kasuwanci a ba su jari dan duka amfaninmu ne duka al'umma ya kamata sai wannan sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in an ga wannan yin wani abin banza dole a tsawatar da shi wanda yake abin kirki a taimaka masa a da can al'umma ta samu irin wannan tsarin a gargajiyance babu yadda za a yi dattijo ya zo wucewa a cikin anguwa yaga ana wata barna kawai ya wuce amma yanzu kawai sai ya yi dariya ma saboda yana tsoron yin magana iyayen waɗannan yara za su mai tankiya malamin makaranta ma na tsoron ya hukunta yaya saboda iyaye za su iya biyo sawu ko yayyinsu ko ƴan mata kana malamin a makarantar sakandare ta ƴan mata kana jin tsoron ka hukunta su saboda tana da wani saurayi ta kadari mara jin magana zai zo da abokan shi su zo da barandami su sare ka an yi haka mun gani gudana ko mahaifinta ba yi da mutunci zai ɗauko ɗan sanda ya sa kan malamin makaranta a kama hidimarsa jama'a duk wannan muna sokawa kanmu wukake ne muna kirari a da kuwa kwallon layi bal idan yara suna yi a layi sun suka ga mai shekaru da ya wuce nasu zai wuce yayansu ko babansu ko baban abokinsu za su tsaya dole sai ya wuce in yana da kaya wani zai ruga da gudu ya karba ya kai mishi gida sannan a dawo ci gaba da kwallon yanzu ko za su iya buga mishi kwallon a jikin rigarsa su bata mishi riga kuma su ci gaba da dariya sannan mu iyayen muna gani ba mu ce komai ba to jama'a wannan al'umma ina ta fuskanta kenan wajibi ne mu taimaka wa junanmu wajen tarbiyya kamar yadda na ambata a dazu kowane yaro kwaya ɗaya idan ya lalace kina ganin wai ba yaron ki bane wallahi sai ya addabe mu ga baki ɗaya idan barawo ya zama to duk muna cikin tashin hankali dan ba san gidan da zai shiga ya sata ba idan dan taɗe ya zama duk yayin mu suna cikin tashin hankali idan dan luwadi ya zama duk yayin mu suna cikin tashin hankali idan ya zama mashayi zai iya koya ma yayin mu shayan shayi in ya zama kangarare wanda baya ganin mutuncin kowa zai iya kowa rashin kunya so ashe duk abin yana komawa kanmu ne ga baki daya haka wajibi ne mu taimaka wa kanmu wajen ganin ƴaƴa sun zama mutanen kirki me ke kawo yara su zama mutanen banza shine sakacin sakacin da muke da shi tarbiyya jama'a ba ta da alaka da wadata ko talauci ba ta da alaka da shi tana da alaka da dagewarmu ne kawai idan mun tsaya mun dage mun yi abin da ya kamata sannan muka ci gaba da addu'a muka barwa Allah iya namu mun yi Allah da taimakon maka yayin mu idan kuma jarabawa ta zo bayan duk wannan sai mu hakura mu yi hakuri haka Allah ya jarabce mu da wani dako wata ƴa mara kirki Allah ya jarabta ta annabawa amma sakacin mu ne mafi yawa sakacin mu ne iyaye yanzu tsoron ƴaƴa suke kina da ƴa budurwa kina tsoro kina gani tana yin abun banza kina tsoron ki tsawata mata kina tsoron ma baban ma ya sani kai na san iyayen da wallahi yanzu sai su gulma yayin su uban da uwan suna magana yaran an ga yaran za a yi shuka kada ta ji so dan ta jin ta fara bambami sai kowa ya rena kansa a wajen kai wannan ta zama ita gaban hadari kenan ko ba wani tashi ya wanka wa shegiya mari sai ta ga wuta ha mu da muna yara yayyi ma yayyin mu muke jin tsoro kamar mala'iku in ka ga yanka a waje zaka ji hantar kana kadawa ba zaka yi wani abu ba in ka ga wanka a waje ko abokin wanka kana jin tsoro ba zaka yi wani abun banza ba amma yanzu iyaye ma a raina su jama'a to wajibi ne duka al'umma su tsayu wa ma'ana manyan mu a cikin al'ummai shugabanni da malamai da waɗanda suke da fada a ji da masu anguwa da duk wanda yake son al'umma ta tsira wajibi ne mu kafa wani forum da za mu dawo mu kan karatun tana su mai lissafin matsalolinmu mu ga ya za mu gyara su babu wanda zai gyara mana wannan dai ba laifin gwamnati ba ne laifin mu mun saba komai mu ci a laifin gwamnati ne to wannan dai laifin mu ne mu Allah ya ba ƴaƴan mu zai tambaya ranar alkiyama in ba mu ainihin yi tarbiyyar su mai kyau ba sannan wajen kula da kiwon lafiya kamar yadda na ambata wajibi ne a unguwa mu kula da ya za a yi a samu kyakkyawan hygiene environment mafi yawan cututtukan da muke fama da su datti da ƙazanta da kwatashi yake kawo su da akwai akwai tsare-tsare na sharar anguwa sharan karshen wata da sauransu ya zama wurin da ake ajje bola sananne ne a anguwa wurin da ake yin kaza sananne ne amma yanzu ko ina ka bidda tine kawai shi ke kawo mafi yawancin cutukan nan na typhoid da cholera da malaria da wane ne ga sun san adabi mutane to kenan koda gidanmu ne dole zama da tsari koda gidan haya ne na san da koda gidan haya ne akwai tsarin wanke bayi yau wance ta wanki gobe wance ta wanki a irin gidajen haya namu na gargajiya ko ya ake yanzu wallahi a'lam ah hakan jama'a game da ciyarwa al-it'am in kuka lura kyau qur'ani ya yawaita kwadaitarwa akan ciyar da abinci ciyar da mabukata kai hatta dabbobi da ake ciyar da su duk wani abu dake da rai a jikinsa da zai ci abinci daga azzikinki alkhairi ne gare ki tsuntsu ne ko kadangare ko kaza ce balantana mutum haka wajibi ne mu kula da wato al'ada da hanyar ciyar da mutane wato duk abin da zaki dafa ko rabin kwano ne ko dan saura ne ke kokari ki dinga ba wani har ki cinye ke kadai ko ki dai a yanki ciyarwa musamman a lokutan azumi a lokutan tarurruka a wajajen da mutane suke taruwa mu taimaka mu dinga ciyar da juna mu haka shayar da ruwa yana daga cikin abu mai tsananin lada da bamu san da shi ba ki dauki ruwa ki sai ruwa fiye wata leda biyu ke raba yanzu a wurin da ake taron nan ko wani waje irin haka ki sanar da zaki samu kiga dai ba wani kudi ne mai yawa ba ki dauki abinci ki kai inda mutane suke taruwa ki ba su ci a wurin taron ainihin wato da ake wurin alkhairi sannan kulawa da batun ilimi ilimi da muke gani jama'a shine ginshikin duk wata al'umma da ke son ta ci gaba nace ilimi ana nufin da dukkanin fannonin shi ilimin musulunci da ilmomi na rayuwa da sauran ilmomi na boko dole anguwa ya zama a gari ko a cikin wata al'umma muna da tsari na ilimin ƴaƴanmu da ƴaƴan makwabtanmu da marayunmu da talakawanmu mu tsara musu yadda za su yanda kowa zai samu ilimi ba daidai bane a ce wasu na karatu wasu ba sa yi yara su taso generation guda amma ƴaƴan wani da wani suna ba makaranta ƴaƴan wani kuma an bar su kai su kadai saboda uban su bai da arziki ko uban su ya mutu ko uban su bai damu ba an kyale su in suka zama jahilai ne sun cutar da mu gaba ɗayan mu da masu ilimin cikin mu da zaka kamar yadda ya kamata mu tsaya tsayin daka ƴaƴan mu su je makaranta haka za mu tsaya tsayin daka ƴaƴan makwabta sai sun yi karatu to wannan kuma dole sai akwai tsari a anguwa ko a gari ko a cikin al'umma mutane da za su kula da cewa ya akai ƴaƴan gida kaza ba sa zuwa makaranta a je a samu iyayensu me yasa a je daga bakin mahaifiyarsu ce to saboda baban su ya rasu ne ni kuma ba ni da zai to shikenan a sa sunan su duka a kai su makaranta kar a bar su domin nan gaba za su zama mutane matsala kamar yadda muke gani a yanzu galibin waɗanda za a ce in ana wata zanga-zanga ko ana wata hayaniya kiga sun fito suna kone-kone su saci dukiyar mutane su fasa shaguna su yi fade su yi sara suka su sha kwaya ko in ana zabe su satar akwati a cikin su kin ji an ce wani ya yi digiri ko wani ya hada alkurani duk wanda yake da ilimi akan shi ba zai wannan abun ba duk wanda yake karatun addini karatun boko ba zai shiga cikin hayaniya irin wannan ta fasa shagunan mutane da ko rotsa musu motoci ko sace-sace ko makamantansu ba da haka abin da ya kamata mu fara yi shi ne mu fara tarurruka mu fara tunani mu fara kokarin lissafa matsalolinmu da samun musu da mafita a matakinmu na ɗaiɗaiwa a matakinmu na al'umma a matakinmu na ƙungiyoyi mu gina makarantu mu inganta su mu gina masallatai mu inganta su mu gina cibiyoyi na ilimi cibiyoyi na sana'a yanzu batu akan makarantu in ƙare mana ishara jama'a duk inda kika je garuruwan musulmai a arewacin Najeriya zaki ga cike yake da makarantu masu zaman kansu fara daga nan Zaria fara daga nan anguwar da kike yanzu a cikin anguwar nan tayi za a samu makarantu masu zaman kansu sun fi makarantun gwamnati yawa kusan ko ina haka ne amma take ga wasu makarantun ba namu ne na musulmai ba halawa wasu kiristoci ne ko wasu can daban suka kafa su ko kuma koda musulmai ne suka kafa su ba su da manufa mai kyau akan kafa su kudi kawai suke nema dan haka ba su damu da sai an yi shiga mai kyau tara mai kyau ba ba su damu da ainihin wato tarbiyyar ƴaƴan ba ba su damu da karatun addinin su ba akwai makarantar da aka ce an sa ƴaƴan musulmai a makaranta amma babu islamic studies a karatun gaba daya babu darasin musulunci da aka samu su iyaye masu kokari suka complain suka ce su ba su yadda a makarantar nan a ce babu darasi islamic studies da aka su yayin su yayin musulmai ne akwai wasu islamic studies sai matar da ke da makaranta ta ce to ba komai za a koya musu matar kirista ce pastor a nan zariya aka yi wannan abu sai ta je shagon sai da littafai ta siyo littafan turanci na islamic studies ta zo ta fara koyar da islamic studies ta da kanta sai ta karanta turancin sai ta rubuta ma yara allo ta karanta musu kirista pastor malamin coci me ya kwanta dauki malami na musulunci ko saboda makirci ba dai kun ce islamic studies ba to za a yi amma za a yi shi da guba a cikin shi to ina amfanin wannan kamata yi sai mu cire ƴaƴanmu gaba ɗaya daga makaranta domin mu ne jarinta mu da muke biyan kuɗi mu kostomominta sai mu hada wannan kuɗin sai mu kafa tamu makaranta ga malamai nan malaman makaranta cike da gari ba su da aiki ni yanzu ka kafa makaranta a yau kace ka kira interview za ka dauki malamai guda 8 sai guda 80 su zo interview sai ka rasa yadda za ka yi mu muke ba su kuɗi muke inganta musu business din su muke empowering din su suna cutar da mu da haka wajibi ne mu dawo daga cece mu a cikin wannan masala a barin cike mana da wata magana ta Ibnu Qayyim wacce yayi akan fasara wannan aya a farkon ta ban shi ta na ambata mai suna zadul muhajir ila rabbil alamin Ibnu Qayyim yana cewa ishtamalat hadhihi al-ayatu ala jami'i masalihi al-ibadi fi ma'ashihim wa ma'adi wannan aya ta fadan Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa tana dauke da dukkanin abin da zai amfani dan adam a duniyar sa da lahirar sa fima bainahum ba'dhum ba'ba abin da zai amfani yan adam a tsakankanin su isu isu wa fima bainahum wa bain rabbihim da abin da zai amfani su tsakanin su da Allah ubangijin su fa inna kullu 'abdin la yanfaku an hatainil wajibai mun kowane bawa baya fita daga waɗannan wajiban guda biyu wajibun bainahu wa bainal lahi wajibun bainahu wa bainal khalqi ko dai wajibi ka aikata kaza tsakaninka da Allah ko wajibi ka aikata kaza tsakaninka da bayi ƴan uwanka bilal mu'ashara a cikin rayuwa ta yau da kullum wal mu'awara da taimakon juna was suhba da makwabtaka ko abokantaka cikin rayuwar da muke tsakankanin iyaye ne da ƴaƴa da sirkai da makwabta da abokai da mata da maza da sauransu kowa kana da bukata zuwa gare shi ya da bukata zuwa gare ka sai ya ce fal wajibu alaihi fiha an yakuna ijtima'uhu bihim wa subatuhu lahum ta'awunan ala mardatillahi abin da yake wajibi akan mu cikin zaman mu da ƴan uwan mu da tarayyan mu da su shine zama muna taimakawa juna wajen samun yarda Allah wa ta'atihi da biyayya Allah allati hiya albirru wat taqwa wanda neman yarda Allah nan da da'arsa shine dai albirru wat taqwa dinnan alladhani huma jima'ud din kulli wanda kuma albirru wat taqwa sune matattar addinin musulunci gaba daya ma'ana duk wannan cece kucin da ake gaba daya addinin musulunci ya tsaya ne akan albirru wat taqwa aikata abin da ya kamata tsakaninka da Allah da aikata abin da ya kamata tsakaninka da bayin Allah dan haka ƴan uwa masu albarka iyaye mu mata abin da nake cewa a takaice shine wannan aya ko wannan bangare na ayan nan abin da yake nuna mana shine wajibcin mu tsaya mu taimaki junan mu da junan mu ma'ana kowane mutum a matsayin shi na dan adam kwaya daya yayi tunanin wace gudumowa zai baiwa al'ummarsa ta wace fuska zai baiwa al'ummarsa wannan gudumowar su wane ne abokan tafiya da za mu haɗu mu bada wannan gudumowar shine abin da yake nema to ya za mu yi a aikace kan mu tsaya iya tunanin wace gudumowa zan iya bayarwa ta wace fuska zan iya bayar da ita suwaye abokan tafiya a bada wannan gudubuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun a jahiliya aka gayyace shi wani sulhu wanda yake cewa ko a yanzu aka sake gayyata na irin wannan gayyata sai na ji mana sai mu kokari ne identifying like minds wanda muke da irin tunani daya da su sai mu hadu a wuri guda bayan mun hadu sai mu bujiro da tunanin ga tunanin da muke da shi mu bari mu dinga yin abu iri kaza bari ba ku labari duk da yake ban duka san ba da labari a karatuka ba amma babu lafiya wannan zai mana amfani mun taba zuwa wata umara aka kai mu excursion wurare daban-daban wanda suke da alaka da duk irin waɗannan abubuwan da muke fada wato abubuwan ayyukan taimakon kai da kai zaki ga inda mutane suke taimakon junansu kowa sun tsaya akan abin da za su iya wasu mahaddata alqur'ani ne sun hada kansu sun kafa makaranta ta hada alqur'ani suna hada kudaden su suna so taimakon kuɗi duk wanda yake sabon tuba ko sabon musulunta ko sabon shiga ustazanci to su suke koyawa karatu wasu sun hada kuɗi sun kafa kamfani ko ma'aikata ta wankin gawa ne kawai idan an yi mutuwa kawai zaka buga musu waya za su zo da ambulance su dauki gawa su kai ta gidan wankin gawan nan su yi mata wanka daga nan kuma su dauke ta su kai ta masallaci a yi mata sallah idan kuna son ku biyo su ku ga duk abin da za a yi za ku iya biyo su in ba ku so za su iya yin komai sai dai su gaya muku ga inda kabarin kawai yake kuma ba sa buƙatar ko kwandala daga guru su za su yi komai wasu su kuma sun kafa kungiya mai suke yi kawai suna zuwa asibitoci suna duba suwaye marasa lafiya wanda ba su da kuɗin magani ko wanda kuɗin su ya ƙare ko wanda ake jira su biya kuɗi za a yi mara lafiyar su tiyata sun kasa biya su yi wannan taimakon wasu kuma marayu suke kula da su din da suka ji an yi mutuwa suna Allah Allah su je su ga akwai marayun da za a ba su za su bar marayun a gurin uwar ne ko za ta ba su tafi da su sai da take su za su yi rijistar wannan maraya ko wannan marayu a cikin gidauniyar su su ci gaba da ba su duk abin da suke bukata na taimako kamar kyace mahaifinsa na raye za su ci gaba da makatar da suke za su ci gaba da satirar da suke sakawa za su ci gaba da cin abinci irin wanda suke ci in shekara ta yi za a musu kayan sallah ba wai yadda mu muke sai ranar sallah kadai a raba mu marayu nama daga nan a kyale su ba yafi muhimmanci mu kula da ilimin su fiye da wannan naman sallah to haka dai kowa sai mu dauki aikin gwargwadon yadda zamu iya mu sani kuma cewa irin waɗannan ayyukan ba sa yiwa sai mun sa ikhlasi cewa dan Allah muke sannan kuma sai mun sa dukiyar mu kuma sai mun rike amana kamar yadda muka ji a hadisan nan kuma sai mun san cewa mu ma wata rana za mu buƙaci wannan taimakon ko a nan duniya ko kuma gobe kiyama duk abin da mutum ya yi wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah yukhlifu duk inda abin da ka aikata na alkhairi Allah zai mai maka shi dukiya kuma da mata Allah ne dama kuma Allah ya ce wa atu min mali Allah alladhi ataku ku baiwa bayin Allah dukiyar Allah da Allah ya ba ku daka ina wa kaina nasiha sannan ina wa sauran yan uwa nasiha cewa ki kokari yake baiwar Allah musulma kai kokari ya kai bawan Allah musulmi ya zama a cikin al'ummarka ya tsaya ka ga menene abinda za ka yi mai amfani ga al'ummar in ka bincika ka tarar babu komai da za ka iya yi to kame hannunka daga sharri a cikin al'ummarka wannan shine mafi karancin abin da zaka iya yi yana baka kawo wata fitina cikin al'ummarka kanna cika ku da surutu tunda ake ce mu ne lokaci yayi go na ma wuce lokacin gashi bankai yayin da nake so in kai ba amma ina ganin fi hada alqadari kifaya iya wannan insha Allah ya isa ya motsa himmar mu ya tuna mana abinda duk muka sani ya gyara mana kurakuran da muke a ciki kuma ya taimake mu san cewa Allah da ya halicce mu a wannan rayuwa ya halicce mu ne dan wata manufa manufa ya ce mu bauta masa sannan kuma mu taimaka wa junanmu wannan abubuwan guda biyu su ne bauta Allah da kyautata wa bayin Allah to a duk inda muke mu kula da waɗannan abubuwan su ne tsiranmu su ne za su sa ainihin wato mu gama da duniya lafiya abinda na faɗa daidai ina fata Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin da ya sa kuma mu ci muriyarsa mai aiki da shi abinda yake kuskure ina roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe mana ni da ku gaba gida ina fatan wannan ya zama alkhairi gare mu duka wanda suka hada wannan zama ubangiji Allah ya saka musu alkhairi su malam liman gashi tun daga Kaduna yazo su malam Yusuf da sauran ƴan uwa shugabanni musamman na bangaren ku na kungiyar sifintun da dace ake ce mata ku ina muku fata alkhairi gaba daya da fatan Allah ya tattara mu cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda tattara mu anan dukkanin mu na ma da bukatu a wurin Allah na alkhairi muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu addu'a ta musamman ga kasar mu Najeriya wanda take cikin halin haƙulai ubangiji Allah ka saukaka mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka iya mana Allah kuma ka ba mu haƙurin juriya wannan jarabawa da kai mana Allah ka ba mu shugabanni na gari wanda su zama alkhairi ga addininmu da rayuwarmu ya Allah shugabannin da ka ba mu Allah ka taimake su zama mutanen kinki wanda su taimake mu akan rayuwarmu da addininmu Allah gafarta wa malamanmu da iyayenmu da suka gabata Allah ka sauma mu cika da imani mu gama lafiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi